journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA yake gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara sarauniya da dalal a jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshi ne da yadda jam'iyyar APC ta tunkara bayan rushe kwamitin gudanarwa na jam'iyyar a Niger, kuma kwamitin tsaro ke bada shawarwarin hanyoyin maslaha. Ita kuma hukumar yi wa 'yan ƙasa rijista a Najeriya ta ce za ta yi wa tubabbin 'yan Boko Haram sai na tubalin tsaro da kan taɓo lamuran tsaro a dukkan mako. Kafin duk waɗannan, a saurari labaran duniya daga Washington.
Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Kotun Kolin Amurka ta amince da cewa masu neman mafaka a Amurka ba za su iya kalubalanta shirin maida su kasashen su na asali ba a kotunan tarayya. Alkali 7 ne suka kada kuri'ar amincewa, 2 kuma suka yi akasin haka. Abinda ya ba gwamnatin Trump nasara a kokarin da take yi na takaita manufofin kasar da suka shafi shiga da fice. A takardar da ya rubuta, alkali Samuel Alito ya ce masu neman mafaka a Amurka waɗanda hujjojin da suka gabatar ba su samu karbuwa ba a binciken farko da jami'an hukumar shiga da fice suka yi. Ba su da ikon kai batun gaban wani alkali, kuma ana iya ta sakeyar su a maida su kasashen su cikin sauri. Alito ya bayyana tsarin a matsayin fitta masu neman mafaka da ba su cancanta ba. Kotun ta yanke hukuncin ne a shari'ar Bijaya Kumar Turasigiam, wani dan kabilar Tamil da ke Sri Lanka, wanda ya ce ya bar kasar sa ne bayan da wasu bata gari suka yi masa duka. Jami'an gwamnatin tarayya sun mika Turasigiam a hannun hukumar tsaron Amurka a California da ke mita 25 arewa da iyaka Amurka da Mexico. Jami'an sun yanke hukuncin cewa Turasigiam bai da kwararon hujjojin da suka nuna fargabar za a kuntata mishi ba idan aka maida shi Sri Lanka. Haka kuma ya cancanci a fitta shi daga Amurka. Turasigiam ya kai kara inda ya zargi gwamnatin kasar da hana shi damar a duba kokensa. Yawan sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus a kowace rana Amurka ya kusa kaiwa ga adadi mafi yawa da aka taba samu, yayin da gwamnatin kasar ta bayyana cewa tayu sama da mutane miliyan 20 a Amurka suka kamu da cutar. Jihohin Amurka sun bayar da rahoton samun sabbin alkaluma 38,115 a shekaran jiya Laraba, a cewar wani rahoto ta jaridar Washington Post. Adadi mafi yawa da aka taba samu tun bayan barkewar cutar a watan Disamba. Jami'ar John Hopkins ta fitar da rahoton cewa an samu mutum 34,300 da suka kamu da cuta a ranar Laraba, kasa da adadi mafi yawa na 36,400 da aka sanar a ranar 24 ga watan Afrilu. A wata hira da aka yi da shi a shirin Today na gidan talabijin din NBC a jiya Alhamis, daraktan cibiyar lafiya ta jami'ar Harvard Ashish Jha ya ce saurin bude harkokin tattalin arziki da aka yi a kasar ba tare da daukan matakan kariya da suka dace ba ne ya janyo karuwar yaduwar cutar. Ofishin bincike da sa ido kan harkokin majalisar dokokin Amurka mai zaman kansa a jiya Alhamis ya bayyana cewa sama da Amurka miliyan 1 da suka mutu ne aka tura wa jumlar kuɗi dala biliyan 1.4 a cikin watannin baya-bayan nan. A matsayin kokarin da gwamnati ke yi na tada komadar tattalin arzikin kasar a lokacin da annobar cutar coronavirus ta tsananta, an tura kuɗaɗe lokuta fiye da miliyan 160 da jimillar su ta kai dala biliyan 269 zuwa ga yawancin Amurkawa, da kuma dala 1,200 da aka hana ba waɗanda ke samun kuɗin shiga sama da dala 98 a shekara ko iyalai ma'aurata da ke samun dala 198 na kuɗin shiga a shekara. Duka kusan kashi 90 cikin 100 na Amurkawa suka samu tallafin kuɗin ciki har da dala 500 na yara. Rahoton na GOA ya ce an samu sunayen waɗanda suka samu tallafin ne daga jerin sunayen waɗanda suka biya harajin gwamnatin tarayya na shekarar 2018 ko 2019, amma gwamnati ta kasa tsame sunayen waɗanda suka mutu. Kusan 'yan Rohingya 100 masu neman mafaka da suka makale a gabar tekun Indonesia ne aka ceto su a jiya Alhamis. 'Yan yankin da suka fusata saboda hukumomi sun ki ba su mafaka bisa fargabar cutar coronavirus ne suka ceto su. Kusan mutum 94 daga tsirarin kabilar Myanmar, ciki har da yara 30 ne aka samu rahoton masu kamun kifi sun ceto daga wani rakwarkwababban kwalekwale a wannan makon. Kafin jami'an tsaron bakin teku daga tsibirin Sumatra suka kai su kusa da ƙasa, amma jami'ai a birnin Lokosumwa da ke arewacin gabar Sumatra suka ki barin ayarin mutanen su sauka bisa damuwar cutar coronavirus.
Bayan naɗa kwamitin da zai shirya babban taro don zaben sabbin shugabannin jam'iyyar APC mai mulki, shugaban kwamitin kuma gwamnan jihar Yobe Mai Malabuni ya ce za a shawo kan waɗanda suka yi fushi don samun nasarar aikin kwamitin a tsawon wata 6. Wannan lamari dai ya zama tsaka mai wuya a jam'iyyar ta APC da shugabanni da aka rushe ke ɗaukar kansu a matsayin waɗanda suke kan dokar tsarin mulkin jam'iyyar. Tsohon sakataren jam'iyyar Waziri Bulama da ya yi magana gabanin taron ya ce wanda ya gayyaci taron Victor Gyadon bashi da hurumin yin hakan.
South Zone ta kazina ta yi meeting kamar yadda ni aka yi meeting akan National Secretary a Gombe a karkashin National Vice Chairman wanda ya kawo wasika a nan. So a can ma sun zanna sun yi meeting. National Vice Chairman na South ya kawo wannan recommendation cewa gurbin da shi Victor Gyadon ya bari tun 2018 to ga Warbu Bombs shi suka yi recommending da ya shika wannan gurbin. Kuma an karbi wannan ranar Litinin an rinsar da Warbu Bombs as Deputy National Secretary don ya cika gurbin nan inda Gyadon ya bari. Bari ma kuma akwai wani bayani ma. Mutanen Rivers State sun kori Victor Gyadon daga fatin kuma sun je kotu. Kotu ta ba su wannan iko, akwai court judgment wanda ta fito wanda ta goyi bayan mutanen Rivers State wajen koran Victor Gyadon.
Yanzu dai shugaban kwamitin riƙo Mai Malabuni ya sha alwashin ɗora jam'iyyar a turbar nasara tare da ɗinke baraka da suka kunno kai.
Idan za a yi adalci wa kowa ba abin da zai sa wani ya karkata ko kuma wani ya bi ya bar layi. Dukkan abin da zai kawo rarrabuwan kai a jam'iyya shine son zuciya. Idan aka biye son zuciya aka bar gaskiya, to dole ne wani ya tsorata, wani ya firgita, wani kuma dole ne ga cewar ba a yi da shi ko wani ya ga ana yi da shi. To wannan abun shi ne za mu yi kokari mu kawar domin kowane jiha da irin nasu shugabanni da irin nasu siyasa da suke yi da kuma yadda suke tafiyar da al'amuransu, haka kuma har ya zo matakin tarayya. So kaga a siyasa ba yadda za a yi mutum yana gani ido da ido ana ci masa mutunci ko ana ci masa zarafi ko za a masa koran kare kuma ya ci gaba da biyayya. So wa'annan abubuwa duka ba abin da yake kawo wa'annan illa son zuciya. To insha Allah wannan son zuciya shine abin da za a kawar a tabbatar cewa an yi wa kowa adalci a cikin jam'iyya. Duk inda baraka yake an sani a kowane mataki an sani. Aiki ne kamar yadda na gaya ma aikin jam'iyya aiki ne na jama'a. Akwai kuma ƙwararru shugabanni da za a sa su komitoci daban-daban na sulhu da sauransu wanda insha Allah za ku ga abin da zai faru cikin lokaci gangani domin ai an ce wai da rashin kira karen bebe ya bata. Ba yadda za a yi a ce rikici na cikin gida ya kici ya kicinya ya ja har zuwa wani lokaci a ga har abin yana so ya kai wani matsayi idan ba wanda zai kira a jam'iyyance a yi sulhu ko kuma a daidaita dukkan wani rigima da yake na cikin gida ne dole ne dama zai kai ga haka to amma insha Allah jam'iyyar APC jam'iyya ce da take da manya-manyan shugabanni wanda za mu sa su komitoci musamman ma na sulhu wanda za su sulhunta yayan jam'iyya a dukkan matakai na gudanarwa
wasu yan jam'iyyar sun bayyana ra'ayinsu kan matakin ga abin da ɗaya daga cikin su Sale Bakoro ke cewa
baiwa mai girma gwamnatin jihar Yobe Honorable Mai Malabu ni rukon jam'iyyar APC wannan abu ne mai kyau fatan mu shine mai girma gwamna zai hada kan yayan jam'iyyar mu ta APC guri guda ya dinke dukkan wani baraka da yake ciki kuma muna da yakini mai kyau akan mai girma gwamnatin jihar Yobe ganin yadda ya rike magatakardan wannan jam'iyyar ta APC wadda kuma aka samu ci gaba da hadin kan yayan jam'iyyar APC a kafadin Najeriya wadda hakan har ta kai ga samun nasarar ita jam'iyyar APC a Najeriya da wannan muke ma shi mai girma gwamnatin jihar Yobe Honorable Malabu ni fatan alheri da kuma nuna farin cikin mu yayan jam'iyyar APC wadda wannan abun alfahari ne a gare mu Allah kuma ya masa nasara ya sa bashi wannan mukami da aka yi zai kawo dinki dukkan wata baraka a jam'iyyar mu ta APC
ana sauraron shirin nan na musamman daga ofishin muryar Amurka na Abuja a jamhuriyar Niger kwamitin tsaro da ya hada da yan tawaye da suka aje makamai na son gwamnati ta dauki karin matakan inganta tsaro cewa har da daukar karin jami'an tsaro ga rahoton Tamar Abari daga Damagaram
Butali Ciwerin shine shugaban kwamitin na tawagar zaman lafiya da tsaro wanda ake ce ma Tagalminal Health na jihar Agadez ta tsahin yan tawaye
labari ne da ake so a ba al'umma na region ki Agadez bisa insecurity kama tashi hankali haka sauran kasa yadda zamu kawo gudunmawar mu zuwa wajen sauran kasa sa karfafa lahiya cikin jihar mu kuma da Niger duka mun dade muna kuka bisa gwamnati muna so vraiment gwamnati ta sare kasa ta sa matakin da ya kamata ta yi tunani ta samu hanyoyin da ya kamata a sa a yi tsaron kasa.
Butali ya ce tsaron kasa dai sai da dan kasa.
Kuma tsaron kasa mun shaga ma gwamnati sai da an kasa ake tsaron kasa. Mutumin da bai san kasa bai san hayya ba ba da confidence kin population ba zai kama ma gwamnati ya karfafa zaman lafiya na wajen security ko wajen sojima mun sa ce masu gwamnati muna so vraiment ayi integration d'abord mun tambaya da ESS a Maidos kuma daga baya muka ce ya kamata a ko yara da yawa suna nan ba su aikin komi ayi musu integration su kuma su kama su je su yi formation su dawo su kama kasassu su suka san yadda za su yi su karfafa zaman lafiya na
Kwamitin ya nemi gwamnati ya kafa rundunar sojoji a jihohi masu matsala irin su Difa, Tilabiri da Tawa.
Gwamnati watan ga da ya wuce cikin Council of Minister ya samu mataki za ya tunani ya sa kwamfayi na region wanda suke cikin tashi hankali kamar wajen Tilabiri, kamar wajen Tawa da wajen Difa. To waɗannan kowane za kafa kwamfayi ta yaran jihar nan za a ruka wajen 500 cikinsu sai a sa su soji a yi formation kinsu a Maidos nan su kama magard gard national ne don tsaron kasa.
Ita ma dai jihar Agadez na daga cikin masu matsala kasancewarta tana iyaka da kasar Libya, Algeria da kuma Mali. Hakan ne yasa shugaban kwamitin ya buƙaci gwamnati ta duba lamarinsu inda aka ce su ba da matasa 200.
Amma za mu tambaya gwamnati an sun kare su dawo su yi kwamfayi nan cikin jihar. Indai tana yiwa mun fi so in an doke su ganin suka ta yi suka yi formation in sun dawo sai su zama nan a yi mana kwamfayi ko ta disantin. Kuma cikin recommendation muka ce yau Niger an yi wajen shekara nawa tana cikin yaki babu region kin da ba ta cikin mushkila doso tana ciki maradi tana ciki zandar an sha attack madarun fana don mun ce kowace jaha ta samu kwamfayi kin ta da autochton kin nan za su kama magar su sa yaran su da ba su aiki kuma ba kowane irin yaro ba za a sa wannan aiki yaki ne ba wanda yake yana cin yana neman aiki a zai a duk wasu bada ya samu aiki a mutanen nan sai an zabe su da kyau sun san kasa sun san motoci sun san hayoyi sun iya yaki aka ce daga shekara 18 har 30 saboda vraiment jiyar tana cikin matsala.
Ibrahim Atarik tsohon dan tawaye ne ya ba da shawara kan yadda za a samu zaman lafiya da tsaro.
Zaman lafiya dama ex-combatants su suke kawo ta. Su ne idanun kowa, su ne idanun civil, su ne idanun iko, su ne kowa da kowa da za su kawo wannan harka ta wajen zaman lafiya. A zandama da mu kuma a rankayin ra'ayi da mu faske daji namu ne mu ne muka sanin daji. Wani bako ba zai san dajin agaris ba duka dalla-dalla yadda muka san shi mu ex-combatants mun san komai da komai cikin hanyoyin ga mun san komai yadda ake yi kuma mun san komai yadda zamu kawo talakawa mu alheri.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Dabagara a Jamhuriyar Niger.
A gaishe ki Tamar da ma'abota sauraron muryar Amurka don samun labaru daga tushe. Hukumar yin rajista ga 'yan ƙasa a Najeriya ta bayyana aniyar yi wa 'yan Boko Haram da suka tuba rajista. Shugaban hukumar injiniya Ali Aziz Abubakar ya ce za a fara wannan rajista ne a watan gobe. A zantawarsa da Madina Dauda, shugaban hukumar ya ce hakan na da muhimmanci don tara bayanan duka 'yan ƙasa a kundi ɗaya.
Na farko abin da ya sa aka kafa NIMS ai don ta yi creating wannan kundin wanda ake kira database, kowa sai ya samu numban shi, akwai ina mutum ya je sai ya bada wannan numban don gwamnati ta san mutum. Kamar yanzu lokacin COVID din nan da kowa yana da numba, gwamnati za ta iya sanin mutane kuma ta ba su abin da ya kamata yadda ya kamata. Na'am.
Tubabu nawa ne za ku yi wa rajistan nan a yanzu?
Okay, kaman mutane 900 muka yi register so far. Mun ba su number, mun ba da kati, kuma har yanzu dai muna printing katin, ba dukan su muka ba su kati ba.
Injiniya, kana ganin akwai wani tasiri da yin register zai taimaka wajen kawar da rashin tsaro da kasar ke fama da shi a yanzu?
Ai, daman muhimmancin wannan register don taimaki ma'aikata wajen tsaro da kuma yin planning da kuma budget da sauransu. In mutum bai da wannan number, ba yadda za a yi a yi tsari ma kasa yadda ya kamata.
Yanzu a yanzu mutane nawa aka yi wa register a wannan kasa tamu?
Okay, mun register wajen mutane 41.5 million a yanzu, kuma lokacin da nazo 2015 na samu 7 million ne kawai, amma mun yi ta kokari muka kai shi har yanzu 41.5 million. Muna gani wannan program na ecosystem ne zai sa nan gaba cikin shekaru 3-5 kowa da kowa zai register shi, kowa kuma zai samu wannan number.
Duk da abin da ya shafi tsaro a ƙasa yana buƙatar haɗin gwiwa domin cimma nasara, kun kai ko nawa ne kuke haɗin gwiwa akan tabbatar da yiwuwar wannan aiki?
To, ai, duk daga mutane masu tsaro na IG da service chiefs da DSS da DG na NEMA da National Security Advisor, kowa da kowa sun haɗa gwiwa wajen wannan aiki. Kuma a yanzu yadda ko COVID ma ta nuna mana, ai, dole ne sai mutane sun haɗa kai kafin a samu nasarar wajen ayyukan da muke.
Injiniya, kwanaki kun yi kukan rashin kuɗi, da wannan gagarumin yunkuri da kuka yi ya nuna kenan an ƙara sanin muhimmancin ku a ƙasa?
Wannan gwamnati ma tana ƙoƙari, amma kuma Bankin Duniya da sauran European Union sun haɗu su ma sun approving wajen $430 million aka yi approving akan wannan program. Da ma suka zo suka ce in ma gaba muna neman a ƙaro ma za a iya ƙarowa, tun da dai akwai muhimmanci da a yi rijistan kowa da kowa.
Aliyu Aziz na hukumar rijistan 'yan ƙasa a zantawarsa da Madina Dauda kenan. Masu sauraro, kar a sha'afa, ana sauraron wannan shiri na musamman ne daga muryar Amurka. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan. Hey, what a night! Madalla Hassan Maina Kaina shigo da shirin tubalin tsaro.
Sauraro assalamu alaikum. Barkanku da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Shirin da ke da tabo batutuwan da suke da alaka da tsaro a sassa daban-daban. A cikin shirin namu na yau, zamu duba batun matsalar tsaro ne da yake cikinyewa a wasu daga cikin sassan arewacin Najeriya. Da kuma masana da masu shiri kan al'amuran yau da kullum suke bada shawaran hanyoyin da ya kamata a bi domin a shawo kan wannan matsala. A shirin namu na wannan lokaci ina tare da wani babban bako wanda da farko zan bari ya gabatar da kansa.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Bashir Dan Musa. Ni ne shugaban wani kungiya da ake cewa Save the Change.
Daya daga cikin wato alƙawarin da gwamnatin tarayya ta yi lokacin da take campaign kafin ta shigo mulki shine batun tsaro. Amma kuma wasu daga cikin masu nazari suna ganin cewa a gwamnatin nan ta shugaba Muhammadu Buhari tsaron ma ya fi tabarbarewa fiye da baya. Bayan kuma ana ganin cewa a arewacin ƙasar nan Allah albarkaci wato sashin da manya-manyan mutane daga kowane bangare na rayuwa musamman waɗanda suka yi aikin tsaro din suna nan a raye kuma a gaban su ake ta wannan wato kashe-kashe. Menene ake yi daidai ko kuma ake yi ba daidai ba wanda aka kasa cimma samar da maslahar zaman lafiya a wannan yanki?
Da aka samu ita wannan gwamnatin, to mun so mun yi fata cewa cikin yadda Allah wancan matsalar ta wancan tsaron ta kau, to sai gashi ta an samu saukin wancan matsalai wanda muka iske, to kuma sai gashi wata sabon matsala mai munin gaskin gaske bangaren tsaro kuma ta kunno kai wajen jihohin nan namu guda 6 na arewacin arewa, Kaduna, Katsina, Zamfara, Sokoto, Kebbi da Niger. Wa wayannan jihohin guda 6 al'ummar su sun dade ba su iya binne wasu yankunan sun dade ba su iya bacci. Wato ita matsalar tsaro Hassan wato zulhi gare ta. Na sha faɗi daga radda hukuma ta saki tsaro har ta kai ga soja ya fara halba bindiga ko dan sanda ya fara halba bindiga saboda a sami tsaro, to magana ta lalace. Wato ya kamata a ce tun harko an sa harsashi an canza jadawalin tsaron kasai yadda za a samu ingantaccen tsaro kafin a kai ga wannan hatsari da muke ciki. Shi yasa sai muka yi creating wani program da muka samu suna Save the Change. Wato babban abin da ke maganin ke kawo ingantaccen tsaro ne wadata. Idan al'umma suna da wadata daidai gwargwado, kowa na da hidimar shi daidai iko, kowa na da yadda zai yi daidai iko in yawaye gari, to ba yadda za a yaje saboda ƴan kudi ƴan kadan ya saka kada rayuwar shi yaje ya kashe wani ko kuma shi ma a kashe shi, ba yadda za a yi.
To amma Bashir Dan Musa, idan muka duba wannan gwamnatin ai ta kirkiro wato shirye-shirye na rage radadin talauci irin su N Power, irin su Shopee, irin su wannan talafin da ma'aikatar jin kai take bayar da sauransu, kana ga wannan ba?
Wato wannan yana da kyau because ko ba komai an gusa daga nan zuwa nan. N Power yaranmu da ke gama karatu ba su da abin yi, kaga nan ai waye su an tallaba musu, yana da kyau kwarai da gaskin gaske. Kuma abin da make da karin kyau shine akwai wani congenital cash transfer da ake na 5,500 ga waɗanda suka fi kowa rauni a cikin al'umma, ana ba su 5,500 ɗin kamar yankin na kadan da musa ana ba su, wannan da kyau sosai. Amma ba zai wadatas ba saboda an yi yawa, sai muka ce to a kirkiro gidauniyar rayuwar al'umma kowace karamin hukuma wanda muka sama suna Foundation for Human Capital Development. Wannan gidauniyar kowace local government tana da ita. Al'ummar local government din nan, al'ummar wayannan yanki su za su dauko shugaban da za su rike wannan gidauniya din. Kowanne mai mukami a cikin siyasa tun daga councilor zuwa sama siyasa ta rusi a cikin wannan gidauniya. Kowanne babban ma'aikacin gwamnati tun daga assistant director zuwa farmsec siyasa ta rusi a cikin wannan gidauniya. Idan mutane suna da kudin za su yi hiduma ta yau kullum, ba ruwan su da zai samu dan majalisar su Katsina ko Abuja, ba ruwan su zai samu gwamna, ba ruwan su da a ce shugaba yayi kaza yayi kaza. Wannan gidauniya idan aka yi ta za ta cimma gurin mutane miliyan 80 zuwa miliyan 100 cikin kasar nan.
To da ke bai wannan gidauniyan ba, kuma gashi wannan matsala ta tsaro kullum sai kara tabarbarewa take yi, yanzu me abin yi?
To abinda muke so yanzu mu dai arewacin kasar nan, Allah ubangiji ya albarkace mu da manyan mutane haziƙai bangaren siyasa, bangaren soja, bangaren mulki, bangaren sarakuna, duk kai duk bangaren da kake bukata a duniya muna da mutane da Allah ya kawo mu su masu albarka musamman a wannan bangare namu na duniya arewacin kasar nan. Misali yanzu shugaban kasar nan Muhammadu Buhari dan arewa ne, kuma tsohon soja ne, kuma ma karewa da karo yayi shugaban kasa na mulkin soja, ba sabo bane ba bangaren tsaro. Muna da misali General Gawan wanda shata ya basu ya laƙama suna Dattijo dan Dattijo, yana da ran shi lokacin shi aka yi yakin basasa yana shugaban kasa, kuma cikin taimakon Allah da kokarin shi da na mutanen shi sojoji waɗanda ke tare da shi kayan a shekarar uku aka shawo kan matsalan nan. Muna da manyan mutane kamar General Danjuma, yana da ran shi, ba mu manta irin abubuwan da ya ba na ganin cewa arewa ta rushe ba. Muna da manyan mutane su General Babangida, shi ya gina arewa, wai shi ya gina Abuja, wai gata muna ciki shi ya gare shi ya sasa Abuja nan, Babangida shi gina ta abace Allah ya kai shi kuma ya ida. Misali ka gani yan da ran shi, wannan titin da muke da shi daga Abuja zuwa Kano shi yi shi, kamar jihar nan tamu ta Katsinawa shi kirkiro ta. Katsinawa suna ganin girman shi, suna ganin mutuncin shi, kuma har gobe suna san shi, yana nan rayi. Kuma muna fata Allah bashi lafiya. Muna da Abdulsalam Abubakar, tsohon shugaban kasa ne, dan arewa ne, saboda sanya kasa ta ci gaba ya sauka, yana son mulkin amma ya sauka bai shikar ba, ya ba da siyasa.
Yanzu misali kan waɗannan manyan tsofin janar-janar da ka lissafo, akwai rawar da za su taka ne domin shawo kan wannan matsala ta arewa?
Kwarai da gaske
kamar mai kenan.
Muna da abin gida, muna da General Aliyu Gusau a bangaren tsaro. Aliyu Gusau ita ce ne, ba Najeriya ba Afirka, a duniya gaba daya duk abin da yayi magana akan shi a gan tsaro ana saurarawa, saboda an san ya san abin da yake bangaren. Kuma mutum ne Dattijo wanda yake haggobe mutanen mu suna ganin girman shi, kuma suna bashi mutuncin shi. Shin kai shugaban kasa mun yadda matsalolin yawa gare su, kuma mun yadda wallahi billahi mun san da kasa yake, kuma mun san baka da niyya ka zalunci mutanen kasar nan, kuma mun san so kake kaga cin gaban kasar nan zaman ta lafiya. Shin ka a matsayinka na shugaba ka mika hannun goren gayyata ka gayyaci waɗannan dattawan, ku zo ku zauna ku yi tete a tete, ku ji ku shawarin tsakankaninku, al'umman mu su danku tare, za su daɗi, za su ji hurin ciki, za su ji wani sanyi a cikin rayuwarsu cewa kai har yanzu fa arewa mana da bangu guga, kuma har yanzu arewa bisa ga yadda Allah za mu iya shaka matsalolinmu. Ka gane idan kuma su waɗannan mutane kuna ganin shugaban kasa ya yi jinkiri wajen kiran ku, to ku kada ku yi kasa a gwiwa, kada ku ce dan ba a neme ku ba za ku je. Ku je tunda Allah ya baku jinkiri, kuna raye da lafiyarku, to ba akan banza ba Allah baku nan jinkirin. Ku je ku samu shugaban kasa. Na san babu yadda za a ce ga General Gawan, General Danjuma, General Babangida, General Gusau, General Abdulsalami, General Magoro, da irin su a ce sun sai al'amin da gash a ce sun tashi za su je su ga shugaban kasa, a ce wani makarrabin gwamnati a hadin shugaban kasa ya hana su zuwa ga shugaban kasa. Wallahi babu shi a wannan kasai. Ku je ku gan shi, ku yi keke da keke, al'umman mu ana kashe ta, ko je da dare yankin mu na kalma kuma karamin hukumar ta dan Musa anan gunduma yan tumaki an kashe mutum shida, an ji mu sojoji mutum hudu rauni an halbe su ta kwantum ona. Shin wannan hanyo shi abin da za a dinga yi kenan? Kai Babangida Allah shi kara maka lafiya ya ja kwana, jiya nan ta kana kai kirkiro ta, zaka bamu kuma cikin wannan wulakanci, muna ji muna gani, kuma ka san abin da muke ciki, zaka sa ido. General Aliyu Gusau kai dan Gusau ne. Misali zamfarar ka tana ce da wuta, ga mu kubciyar ka tsana, kana da manyan amanne ka tsana, ga mu muna biye da kai sau da kafa, ka ban mu kana samu ka samu ido. Abdulsalami General Gawan jibi sunan da aka samu shi dan dace dan dace, ka ban mu cikin wannan wuta, kana ji kana gani ba za ka yi magana ba. Misali Danjuma, yanzu Danjuma abinda kai ka ce to arewa lokacin sun nemi tawar gaje, kana gani arewa tawar gaje, kuma ka sa ido da ranka da lafiyarka, Allah ya baka iko, ka sa ido yanzu na daidai. So da waɗannan mutane su tashi a dunkulan su, kada su jira sai shugaban kasa ya neme su, wasu su aishi mulkin nan kafin shi yi, su je su ganshi su hito keke da su ga, kuma ayi mu duniya bayanin arzikin tattalin shugaban kasa, kuma ayi mu duniya bayanin matakan su dauka akan samun inganta tsaro a kasar nan, ko kuma arewacin kasar nan baki daya.
To masu sauraro, saboda kurewar lokaci, anan zamu daga aya kunne ji batutuwan da shi shugaban kungiyar Save the Change wato Alhaji Bashir Damo sai tabo. Idan Allah ya kai mu ashirin na gaba, kuma za mu nemi ɗaya daga cikin waɗannan manyan janar-janar domin mu ji me suke yi dangane da batun wato ceto arewa daga cikin halin ne yasu da take ciki a halin yanzu. Hassan Maina kaina ke salama da ku, mu huta lafiya.
A makon gobe in Allah ya kai mu za mu kawo muku sabon shiri da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka ni Halima Abdulrauf da na gabatar da shirin ke cewa mu kasance